sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Lahadi 7 ga watan Mayu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi. To amma kafin nan mu soma da labaran duniya tukunna.
Hukumomi a Dallas jihar Texas sun ce wani dan bindiga ya bude wuta akan mutane da ke sayayya akan cin sayar da kayayyakin masarufi. Al'amarin da yayi sanadiyar mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu guda 7. Jami'ai sun ce lamarin ya faru ne a yau Asabar din nan, kuma nan take ɗan sanda suka harbe dan bindigar. Amma waɗanda suka tsallake rijiya da baya daga harin dan bindigar sun yi amanna cewa akwai yara ƙanana a cikin waɗanda harin ya ritsa da su. Harin shine na baya-bayan nan a jerin har-haren da ƴan bindiga daɗi da jihar ta Texas ke fuskanta a bana, inda ake samun hari a ƙalla sau ɗaya a kowanne mako. Rasha na fuskantar ƙalubalen ƙarancin ma'aikata mafi muni cikin shekaru 20 da suka gabata, al'amarin da aka alakanta da yaƙin da ke wakana tsakaninta da Ukraine, kamar yadda yake kunshe a sanarwar da sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta fitar a yau Lahadi. Babban bankin kasar Rasha ya gudanar da wani safiyo shekaru 3 da suka gabata, inda ya gano cewa yawan jama'ar kasar ya ragu da miliyan 2. Alƙaliman da bankin ya ce sun zarce yadda aka yi tsammani. Rahoton safiyan bankin ya nuna cewa baya ga yakin Ukraine da Rasha, cutar corona ta taka rawa sosai wajen wannan koma baya da Rasha ta fuskanta. A hannu guda kuma a yau Asabar ma'aikatar hulɗa da kasashen ƙetare ta ƙasar ta yi kirarin cewa Ukraine da kasashen yamma suke da alhakin bam ɗin da ya raunata wani fitaccen marubuci a ƙasar kuma ya kashe direbansa. A ci gaba da kai farmaki a yankin Kashmir, sojojin ƙasar India sun kashe wasu mutane 2 da ake zargin tsagero ne. Kwana guda bayan dakarun dan tawaye sun kashe sojoji 5 a lardin Himalayan mai fama da rikici. Wata sanarwa da rundunar sojojin ta India ta fitar a yau Lahadi ta ce dakarun haɗin gwiwa na gamayyar jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da sojoji da sauran jami'ai masu damara sun kai farmaki akan ayarin tsagerin a wani daji, kuma suka yi nasarar kashe guda daga cikinsu. Rikicin lardin Himalayan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin India ke bibiyar yadda al'amura ke wakana a Kashmir gabanin taron wakilan kungiyar G20 ta kasashe masu ci gaban masana'antu game da bunƙasar harkokin yawon bude ido a lardin, wadda zai wakana a ƙarshen wannan wata na Mayu. Hannu guda kuma dakarun gwamnati sun ce sun kashe wani ɗan tada ƙayar baya a yankin yammacin Kunza na ƙasar ta India. Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rikici tsakanin dakarun sojojin ƙasar Sudan da na rundunar gaggawa ta RSF ke barazana ga makomar ƙasar, jakadun ɓangarorin biyu na can Jidda ta ƙasar Saudi Arabia domin tattaunawa akan samar da kwakwarar yarjejeniyar tsagaita wuta. Cin ajiya Asabar ne wakilan ɓangarorin biyu suka isa birnin na Jidda domin ganawa ta gaba da gaba bisa kulawar ƙasashen Saudiya da Amurka, amma zuwa yanzu babu wasu bayanai kan yadda tattaunawar ke wakana.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na kallabi, wanda zai duba yadda malamai mata suka fi kuntatawa ɗalibai mata 'yan uwansu a makarantu da kuma ƙalubalen zawarci.
Na taso ina rubuce-rubuce suna ina ta rubutu da a gida dai har aka zo aka kafa kungiyar Association of Nigerian Authors. Suna na ya wasu ko ina da ina. Littattafai na akwai su a Niger, akwai su a America, na gan su a Ingila.
Kallabin shirin ta wannan makon Hajiya Hafsat Marshal ɗan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mun faɗi abin da ya dame mu da neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon abinda kuma ya dauki hankalin shirin shine zawarci la'akari da yadda a kasashen mu banda sakarwa mata tsawainiya akwai matsalar rashin fahimta da ake nuna wa halin da suka tsinci kansu a ciki zamu kuma haska fitila kan korafin da ake yi cewa malamai mata suna yawan kuntatawa dalibai mata a makarantu a bangaren kiwon lafiya kuma za ku ji abin da likita tace kan tasirin barci ga lafiyar al'umma kada ku nisanci tashar domin ji ya fi sako sunana Alheri Grace Abdu kai ga yadda kallabin wannan makon take karfafawa na baya gwiwa da kuma yadda take tinkara kalubale da ke tattare da wannan sana'ar bari mu faro takon da batun tsangwamar da ake korafin cewa malaman makaranta mata suna yi wa dalibai mata a wata hira da murya Amurka Halima Aliman ne da Sadiya Ahmed sun bayyana abin da ke haifar da wannan matsalar da kuma matakan gyara
idan kika kalla malama da dalibaccen mace a makaranta misali yadda za ka gaggage ci zan haƙin ƴan uwarta mace ɗalibarta malami namiji hadin ki da yayi wa ɗalibar shi mace haka kuma yawanci idan kika tsaya kalla wata malama abin da za ta yi fara ni ba ta ce wa ɗalibarta mace haka idan kika kalle ta ta kalli ɗalibarta ka za ki gaggage ki kyawun tura ma ɗalibarta da damar ta fita ya shi da hafsada take wa yarinya shi ne har zai janyo ki mata wannan cin mutuncin ba wai dan laifinka ya matakin da za ta yi mutuncin
dalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili
ni to ya danganta amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shine babban gungarin abin da yake janyo wani dalili hasa da ke ake janyo malama mace da rinka kyashin ɗalibar ta mace yawanci hasa da ke ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya ita ma wannan yawanci za ki ga wata hasada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fa kowa ne bi wata kila tana hawa flashy cards tana ta kaya masu tsada ita kuma ita na kace ba yar kowa ba sai hasada ta shigo ciki ta gidan dalibar tana cewa Allah bi ki ba fa gidan uban ta akai mata wannan ba ki mutum ta ne mata tazo tana wani bude mana hanci kin gane to makamancin haka haka ita ma bayan ba ta idan malamai ita ma za ta daga kike ta description din wannan dalibar ta ta wata kila ta ga malamai kallu irin ta amma maza sun yi suna da increase akan yarinyar wata kila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family din da yarinyar ta fito a ciki da ya fi mata so sai ta rinka amfani da wannan damar ta cewa ita malamar ta ce ta rinka ci wa yarinyar ta ce
to hajiya
za ka fada da
ai yayi kwarai da gaske to Hajiya Sadiya wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke
gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary school ne haka
eh
zan ka ga daki ga inda malamai maza suke tafiyar da daliban su ba haka mata suke yi idan mata suka zo ba za su tafi su da daliban su ba da ita makarantar mata ne malamai mata ba ta kuran mana fuskar da zamu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna tsantsan tsoron mu tambaye su tafi da tsantsan amma ba tambaye su ko su gani mu sai kuma su mana mutunci amma malamai maza har to nake mu ga sun ci wata ce da za a yi wasa da dariya zan fi mana bayani cutar damu wani abin na tsakanin da su amma su da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi to gaba ɗaya za ta haɗa da mara
ita da kowa hukunci
ɗaliban nasu to shi ita ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata akwai malamai matan da suke kyautata wa ƴan uwansu ɗalibai amma ba kowa
to amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗaliban su maza yake kasancewa ko kuma tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa.
Eh gaskiya mu'amala ce ta ne to ba rani wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su saka mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami hakuri na miji nan da nan sai hakura.
To amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko. Kuma ina gani idan na dalibi namiji ne ma haka za su yi ko?
Eh mata ba su fiye yin wannan abin nan ba. Ai malamai mata ba su fiye sun zara kuma
dalibai
maza ba.
Me yasa? Kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata karfi?
Eh hakan ya shiga ciki haka.
Hajja Halima ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da nayi?
Ni abin da na san ta tsakanin malamai mata da daliban su maza sun kin san maza shiri ta idan kika kaddara na ta dalibai mata da dan maza da bambanci su mata sai inda aka ce an tara sai kuma kika ra akwai hayaniya surutu jira shiwa waye
amma ita mace ai yanayin take nan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su
maza kuma da tsara gida take kanta so izabili kiga wannan gobe ya ci ko malamai mata ma dan dan suke yi da dalibai maza saboda suna cewa to yi su halin dan kwasawa.
To za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamarin domin neman sauyi da nufin ganin malamai mata sun kafa kyakkyawar fandesha ga na baya. Bari kuma mu nufi kasar Kamaru inda nan kuma mata zaurawa suke kokawa kan irin tsangwama da suke fuskanta tsakanin al'umma da rashin tausayawa halin da suke ciki da waɗansu dattawa mata ke ganin lamarin ta fuska biyu. A hirarta da shirin kallabi Hajiya Salamatu Kwaikwai ta ce akwai buƙatar karatun tanatsu a wannan fanni.
Ni ana wa hanje. Wato rashin hakuri da komai shine ya kawo wannan tabarbarewar rayuwa.
Bangarorin biyu ko dai
bangare duka biyu ne Hajiya. Akwai rashin hakuri kwata-kwata a cikin rayuwa tsakanin mace da miji. Amma kuma galibin matsala da yake kawo yi haiku a na abubuwan duka daga wajen iyaye. Abinda yasa nace daga wajen iyaye ne domin da zaran idan ɗa ya zo ya kawo laifi gida sai wanga shi ga sabin da yake tsakanin sarki da mijinsa abin da yake gudanawa. Wato ya kamata a saurari me matsala amma ba za a bar ya zauna ba. Aure ma ƴaƴa gindi shine yake haddasa wato mutuwan aure da yawa tunda kowa na jin kowa na shi yake so. To ran da kowa ka nuna cewa gaskiya naka kake so a rayuwa to nakan nan kuwa dole zai lalace. Saboda su maza maƙaryata mata masu buri wanda yake son ki ba ta son ki maƙaryaci
kikan da
ke so. Sai kuma malam ango wanda ta ji labarin mata matan dama dai matan girki ce ko yadda ɗana ya ba da labarin da an ji labarin sai an ta fita aure kowa na
kowa
ake zuwa aure ta ƙarya suke yi duk wani wannan akwai abin da suke bijiya bayan su maza maƙaryata ne. To na gaskiya na ƙaunan babu ita ne Hajiya.
Hajiya za a ce da dukkan manzan ana dan ƙayyade
kin san me zan gaya miki maza sunan namiji namiji sunan mace da mace in an ce tambe tambe ke an ce dan juma dan juma.
Eh to Hajiya ana iya a ce akwai waɗanda suke da adalcin ai.
Eh akwai waɗanda suke da adalcin amma
kan cewa ko da suna da karanci.
Eh akwai masu adalcin wato kaman da yanayin rayuwar aure yake. Wato aure gaba shi danta a cikin kashi 90 namiji wanda zai sa a samu namiji ya yi dace.
To ni a tambayar da nake so ne
na'am
shin nace yarinya bata riga ita zama bazawara ba tun kafin ayi auren kuwa
na'am
kasancewa yayin wajen ne yayi wato yanayin neman auren
na'am
da kuma rashin bincike da iyaye ba sa yi kafin ayi wannan auren
kin san ba Hajiya ta aure yana da son mu fahimci yana ba cikin tafiyar rayuwa yana da wuya dan adam ban da Allah da ya halicce su ba wanda ya san
ba domin binciken da aka yi a waje
wato za a yi binciken asali za a yi binciken waye za a yi binciken hali yana da wuya dan adam sai Allah da ya halicce Hajiya dan adam yana da wuya yadda wato yadda kike kallon wani mutum a fuskanci haka za ki ganki tunta sa ne sura na mutumin kirki to amma idan aka zo yanzu aka dawo gida a hali na zamantakewa sai su ga wutun da kika gansu a jiyan nan idan kika zo gida kuma ba shi bane ita ta zalika ita matar irin ganin da zaka yi mata a yayin da kike neman auren ta abinda kike abinda ta hanga ko gani sai ki ala daban ne da zaran ta riga ta zama taka eh kuma abin nan da kike gani a wajen nan ya zo gida ba shi bane to wato kuka kuka a cikin rayuwar gaba ki ɗan ke dan maka dan ki gaskiya rayuwa wanda ba ta da hakuri tun ya zai dan ba hakuri rayuwar duniya ko kuma su kuma ba su kasancewar da mata ana korafin mata suna da yawa gawarawa suna da yawa kuma maza
ba ki amince akan cewa saboda zaurawar ko kuma a ce mata sun yawaita
na'am
amma kuma akwai karancin mazan ba
eh maza suna da karanci hajiya ai kowa wani gida wanda an ce an umarci wani gida ma kowa da aure mace goma mata za su saura mata suna da yawa matan sun fi mazan yawa ina mutuwa ne maza ne suka fi mutuwa za mu ta banta da kakarin yaya kun gani idan ana ta magana cewar zaurawa sun yawa zawarawan suna da yawa ko a ina a duniya amma rashin hakuri ne kwata-kwata da rashin gaskiya tsakanin mace da miji gaba ɗaya abin da yake kai duk a cewa rayuwar nan ran da kai ba ka da gashin wance ka ce a lallai wannan su man su za ka samu ran da kai ba ka da gidan wani ka ce duk da irin gidan da wanin nan ya yi wannan gidan ya kamata a ce ni na ina da shi gaskiya rayuwar fa abin da ta tafi a hankali aure ne abu ne daban fa hajiya a yayin da ake neman aure magana su daban ne a yayin da aka shirya aure don sun su daban ne a lokacin da aka zaka zauna zaka ce an aure aure za a zo a yi zama ne na gaskiya zama na fi sabilillahi ne za a yi hajiya zama ne wanda yake zama ta hakuri da soyayya
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma a fannin kiwon lafiya kuma wannan makon mun karbi bakuncin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da kananan yara a birnin Kano wadda ta bayyana tasirin barci ga lafiyar al'umma
bacci wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita gabaki daya idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum a yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon maida martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar ta fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu
to likita menene muhimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin dan adam
bacci yana da muhimmanci sosai a jikin dan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum yayi ya huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan amma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum yayi bacci ma zai rabu da shi
akwai wayansu sinadarai a jikin mutum wayanda suke hadiye matattun cells wato kwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan DNA din mutum shi ma yana idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin DNA din yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato DNA repair wa'annan abubuwan sun faruwa idan mutum yana bacci ne idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen function dinsa wato yanayin aikin mutum yana raguwa sannan kuma akwai risk wato sanadi na samun wa'ansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata da sauran matsaltsalu ma da yawa to kinga bacci yana da muhimmanci kenan to kamar awa nawa ake so ake ko kuma ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci
shi babba wato kaman wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa 60 yana bukatar akalla awa 7 yana bacci
awa 7 mafi karanci kenan. Akwai wayanda zaka ga ba za ma su iya yin baccin nan na awa 7 ba. Yana faruwa kamar dalibai haka na makaranta saboda karatu zaka ga sai sun yi sama da ba za su iya yin baccin nan da ya wuce kamar awa 5 ba haka. To wannan ma babu damuwa saboda karatu suke akwai lokacin da za su samu su dan yi baccin in between wato a tsakanin haka ko da rana in suka dan samu dan siesta haka dan irin wannan dan baccin na rana dan kadan haka sai kwakwalwa ta samu ta huta amma bacci awa 5 din ma ya dan yi babu laifi akwai wayanda ba sa yin baccin da zai kai haka to idan dai har yi kasa da wannan awa 7 din kuma babu wani dalili kamar masu karatun jarabawa haka da shauran su to gaskiya akwai matsala barin idan ba za a samu a wannan ranar a dan yi dan wannan baccin da zai kamo wannan awan nan ba wato idan mutum yayi baccin awa 5 da daddare ya tashi to ana so dai lokacin rana ko a gurin tsare-tsare ne dai a samu dai a dan cika shi wayannan awan nan su kuma yara wato wayanda suke kasa da shekara 18 kenan to gaskiya baccin su ya bambanta ya danganta da shekarun ko watanni idan jariri ne wanda yake kamar wata 3 zuwa kasa daga awa 14 zuwa awa 17 shine lokacin da aka sa musu ake bukatar su samu wannan baccin yara kuma yan shekara 6 zuwa shekara 12 daga awa 9 zuwa awa 12 shine lokacin baccin su wato wannan awannin da nake karantowa wato awanni cikin awa 24 wato a rana kenan sannan kuma yara wayanda suka tasa daga shekara 13 zuwa shekara 18 su kuma daga awa 8 zuwa awa 10 na bacci ake so su samu to wannan ya nuna kenan idan aka samu kasa da haka za a samu matsala
a gabatarwa kallabin mu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Marshall ɗan siyasa da gwagwarmaya marubuciya uwa kaka uwar gida da dai sauransu a yau Hajiya Marshall ta bayyana gudunmuwa da take bayarwa a fannin rubuce-rubuce da kuma hanyoyin shawo kan kalubale da aka iya fuskanta a sana'ar
to ni dai yanzu da nake a cikin na taso ina rubuce-rubuce ba dan ma mun yi gobara 1995 ba da wani rubutun na yanzu kin ga ba zan iya gane shi ba ya riga ya kone to na ina ta rubutu da a gida dai har aka zo aka kafa kungiyar Association of Nigerian Authors to sai ne join me
ina da rubutu da ta sake
maka ta samu branch a Zamfara state na zama chairperson din su a Zamfara to kafin lokacin kuma muna mu'amala da marubuta irin su Ado Gidan Dabino na sarwada da sauransu dai karshen ta dai an kafa ma kungiya ta marubutan gargajiya marubutan indigenous languages mai joining kamun je Niger da sauransu da duk shekara ma muna taro ko a Kano ko a Niger daga baya rigimin nan na bandit da sauransu shi ne discouraging din mu kwanan nan ma sai daga cikin ita wadda ta kirkiro wannan abin Halima kada su a Niger ne ina da ku haffa ta jaji kuma a cikin region ku so akwai kungiyoyi da dama da nan join to amma gaskiya wanda tafi karfin din ita ce Association of Nigerian Authors kuma na ka karba award akan rubutu na karbi award guda 18 takwas daga cikin merit awards ne sannan na karbi honorary abin nan award a Abuja University sun bani da su da Association of Nigerian Authors sun ba ni wannan digiri abin da ne kuke ce mishi ne. Wannan ne ya daina kawo ta sauran.
Honorary
degree. Yawwa award ba na karba a Abuja University kuma na karba a wurin Association of Nigerian Authors. Sannan na karbi
digirin barin ban girma kenan ko?
to kuma na karbi West African Icon of the Year last year 2022 a Kano. So alhamdulillah Allah dan ana ta gurgurma ya dai kuma likita fa dai akwai wasu ma da za su fito kwanan nan guda hudu ina nan muna kokarin da tun safi ya kamata su fito to sai aka samu problem yanda suka buga mun su ba haka nake so ba so ana sake printing din su insha Allah
a rayuwa gabaki daya din nasarar da mutum zai cimma baya taba kasancewa face sai ya fuskanci matsaloli da nan da can ko kalubaloli a hanya ko akwai wasu kalubaloli da kika fuskanta a lokacin da kike rubuce-rubuce ko lokacin da kika soma rubutun ko kuma a bayan lokacin da kike aure kike rubutu daga gida akwai matsalolin da kika fuskanta kuma
ya yi matsala ta kawai ta rashin kuɗi da bugawa ne saboda shi babanmu kwarejin ne ya rubutu saboda shi ma yana yi
kwarin gwiwa
muna yaran mu ya tsara samun da tafai to shi kuma mai gida na kamar yanda na ga yana shi ma ya kai mu shiga wannan gasar ko ba ni da matsala ta nan matsalar kawai ita ce guda daya ka rubuta ka ajiye ba kudin bugawa saboda buga littafin ya ji ya zama very expensive ko cancan ma da na buga littafin na akan kudin 2200 da wani abu da ke buga 500 copies to 1000 copies
wato
kuma inda muka
shi hali da
ne da listati last time na ba ce mu akai tsada 2750
a guda nawa kenan za a buga naka
yanzu dai ina da guda biyar
a wannan 700 din da aka ce ki biya
ko da 700 din shine muke magana su a yanzu akwai wanda za a buga mu a 600 akwai wanda za a buga mu a 750 1000 copies so to kin ga ba karamin kuɗi bane inda ake fama da dubobi da siyan magani da sauran su ka fi da irin waɗannan kuɗin ka buga littafi kuma ni ban taba ma sai da littafi na ba yawanci na buga duk kyauta nake ba da wannan karan ne nake in na gama bugawan at least zan yi lanci saboda in yi recovering din some of the money da nake spend na buga su
kin yi bayani cewa rubuce-rubucen da kike yi ya kai ga kin samu kyaututtuka na karramawa baya ga su akwai wani abu da zaki iya cewa sanadiyar rubuce-rubucen da kike yi ne kika samu wannan abun ku
ai tunda na ga sunana ya wasu ko ina da ina littattafai na akwai su a Niger akwai su a America na gan su a America na gan su a Ingila abin nan bangaren university na languages din nan to kin gani ai ba abin da yake mutun ya san ka ta tara mutane albarkacin abin da kake yi don wasu ba za ka san su ba ba dan wannan rubutu da nake yi ba ba zan haɗu da wasu ba har yanzu yara na kira na su tambaye ni shawara mama ina so in yi rubutu ya zan yi ko kuma mama na karanta littafin ki na ji daɗi dan Allah ina so in zo in dan ki kin san wannan ba karaman wato girmamawa ne Allah ya yi wa mutum ba ai recognizing dinka sai gane ku a san kuma an yi benefitin da abin da kai to kin ga ba karamin karramawa Allah ya yi mun ba saboda haka ina alfahari da waɗannan abubuwan da ciki na kawai sunan da nayi sai bayan shi baban nawa ya rasu iyaye na sun rasu ne gida na ya rasu ba wanda ya je ga dan da na zama abin koyi kin gane to shine kawai regret ina in my life
a duka lokaci ba mu damar ka muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda zamu dora a wannan hirar da Hajiya Hafsat Marshal yaya aka yi ta shiga siyasa kuma ina ta mai da hankali yanzu kada ku bari a baku labari ina godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Mu'azu da Hawwa Sharif a nan birnin Washington da kuma wakilanmu Hawwa Umar a Najeriya sai Maimunatu Sado a kasar Kamaru da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
To sai a kasance da mu a mako mai zuwa don jin wani sabon shirin na kallabi. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe 6 na safe a gogon Najeriya da Niger, karfe 5 kenan a gogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Jinde Hamza da ya kula mana da sauti ya kuma bada umarni tare da injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.